بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya kawo rayuwarmu yau wani na 21 cikin watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 9 ne ko 10 goma ga watan 3 miladiya ta 2026 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dade gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke yi da kokarin tarjuma ayoyin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka wajen tarjuma ma'anarsu da zama daidai da kuma fahimta da aiki da abin da waɗannan ayoyi suke ƙoƙarin fahimtar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu idan ƴan uwa ba su manta ba har yanzu dai muna cikin suratu Maryam mun tsaya kan aya ta 54 aya 58 za mu tashi kan aya ta 59 سأل الله مدعوك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا
نعم الله مدعوك كنسركي سيكي بام العباري بايا أنبتا من وإنشان النباوة لمتا ننقري da irin yadda rayuwarsu ta kasance sannan kuma mun ji abin da yasa ake kissantawa mutane labarin al'ummatayya da suka gabata cewa ana kissantawa mutane waɗannan labaran ne saboda dalili guda biyu dalilin farko shine al'itibar mutum ya lura dan ya hankalta da abin da ya same su idan alkhairi ne ya same su to kai kokarin aikata alkhairi dan kai ma irin wannan alkhairin ya same ka in kuma wani abu ne mummuna ya same su to ana gargadin ka ka nesanta kanka da aikata irin aikin da suka yi to wayannan da aka lissafa muna ba duk annabawa ne da salihan bayi kun ga so ake mu kwaikwaye su shi sa ya kamata mu dauki darussa masu yawa a ciki sannan wal'iqtida ana so kuma kai koyi da su to sai Allah madaukakin sarki bayan ya ba mu labarin wa'ancan mutane nagartattu mutane masu daraja mutane wanda suka zo bayan Allah na kwarai sai kuma yace sai waɗansu masu mayewa suka maye bayan su fa khalaqa min ba'dihim khalfun sai wasu masu mayewa suka waye a bayansu su wa'annan da suka zo ga irin aikin da suke Allah ya ce aba'us salata suna tozartar da sallah wattaba'u shahawat kuma suna bin soye-soyen zuciyarsu Allah ya ce wanda duk yayi wannan ayyuka to fa sawfa yalqauna gayya da hadu zai hadu da sharri ko da sannu zai hadu da wutan jahannama ko da sannu zai hadu da azaba mummuna ko kuma algayyu wani kwazazzabo ne a cikin wutan jahannama to da sannu za a jefa mutum idan an jefa mutum a ciki sai ya dauki shekaru mai yawa kafin ya isa cikinsa Allah ka raba mu da shi ai malan yace fa ata min badi ha'ula'il almun'im alayhi sai aka biyo baya ko kuma suka zo bayan wa'ancin wa'anda Allah yayi musu ni'ima akan su atba'us su sai aka samu su masu bin ainihin mummunan mataki ko mummunan hanya suka zama masu bin ainihin son zuciyarsu ɗaya daga cikin abin da suke yi yace aza'us salata ai mala yace tarakus salata kulla sun bar sallah dukkanta ba ruwansu da ita aw futu ko kuma a'a sun bari sallah ta musu futu na mai lokutanta lokacin da ya kamata su yi sallah ba su yi lokacin ba don haka ainihin mai lokacin sallar ya wuce musu ai taraku arkanuwa ko kuma sun bar rukunan sallah ɗin gaba ɗaya gashi suna sallah amma in ka zo ka ce menene rukuni cikin sallar mutum bai sani ba wa wajibatiha da abin da suke wajibai a cikin sallah duka sun bar su wattaba'u ma yuwafiqu shahawatihim sai suka bi abin da ya daidai da son zuciyarsu abin da ya daidai da son zuciyarsu suka yi Allah ya ce fa sawfa yalqauna sharran da sanu za su haɗu da sharri wa dhilalan da bata wa khimatan da taɓewa fi jahannama a cikin wutan jahannama Allah ya kare mu to kun ga Allah maɗaukacin sarki bayan ya ba mu labari na mutanen ƙwarai da irin ayyukan da suke yi mutanen ƙwarai suna da gaskiya mutanen ƙwarai suna umartar iyalansu da bin Allah da kiyaye sallah mutanen ƙwarai suna yin sallah mutanen ƙwarai suna zakka mutanen ƙwarai suna da amana suna da kaza duk Allah sai da ya lissafa muna wace bayan an gama lissafin wa'ancan sai wasu mamaya suka biyo bayan wa'ancan wa'anda Allah ya musu ni'ima su kuma abin da suke yi bin son ransu suke yi kuma sun bar sallah ko a yanzu ma muna da wa'annan mutanen ko kai sai ka ce yanzu ne ma aka same su saboda an samu masu aƙidin da suka bar sallah saboda sun ce ai an yafe musu ai da ganin wannan kasan son zuciya ne waye yafe maka Allah ne ko manzansa ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daina sallah ai ba annabi ba ne to da wanne dalili za ka daina sallah babu dalilin da zai sa ɗan adam ya ƙi yin sallah sai dai uzuri na shari'a a wane irin uzuri ne na shari'a misali mace mai al'ada shari'a ta mata uzuri idan ta gama al'ada ba sai ta rama sallolin da ta yi su ba sai ta ɗora agun da ta tsaya haka mutumin da bai cikin hankalinsa ba a ce masa sai ya yi sallah ba haka mutumin da bai balaga ba shari'a ba ta hau kansa ba sallah ba dole ba ne a kansa sai dai ana umartar su da ya yi don ya saba da ita ma ta saba da shi ta yadda za ta zama masa abin da ake faɗa na kariya ɗin da hana shi ɓarna da ake cewa sallah tana hana masu yin takamaimai da alkur'ani ya isharar haka ta amma mu sai muka samu wasu jama'a suka ce ai shehu ya ce mu daina yin sallah ko kuma an ba su wani zikiri an ce in baka daina ibada ba to ba zai yiwu ba sai ka yi saƙo saboda me wannan zikirin zai cinye komai naka. To da haka kun ga waɗannan sune san zuciya ƙarar a fili. Wannan shine san zuciya ƙarar a fili, mutum ya bar ibada ya ce ai an ce masa ya daina, to waye ce ka daina? Allah ne ya ce ka daina ko manzonsa ne sallallahu alaihi wasallam? Babu ɗaya da ya ce ka daina. Allah bai ce ka daina sallah ba. Allah kan ce waye ka kiyaye sallah, ka yi ta a kan lokacinta, ka yi ta bisa ƙa'idodin da aka shimfiɗa, ka yi ta bisa abin da aka koya maka a ilimince. To da haka ‘yan uwa, kuma wannan aya tana gwada mana irin matsayin da sallah take da shi. Don Allah ta'ala da zai ba da labarin wanda suka maye gurbin mutanen ƙwarai amma ba sa yin abin kirki, sai aka auna rashin abin kirki su da yin sallah. Da rashin yin sallah. Ashe kun ga sallah wata gaba ce mai girma a cikin gaɓoɓin addinin Musulunci, wadda mutum bai kyautu ya yi wasa da ita ba. Tana cikin ginshiƙan Musulunci guda biyar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala kams, an gina Musulunci akan abubuwa guda biyar. Ya ce sai da babu bauta da gaskiya sai Allah, sannan Annabi Muhammadu manzon Allah ne. To abin da ya biyo ba shi ne mai, sai ce ku tsaye da sallah, ku tsaye da sallah. To wannan aya wasu daga cikin malamai sun ce abin da ake nufi da iza'atus sala ba shi ne daina yin sallah ɗin ba, amma mutum ya jinkirta ta a kan lokacinta, yana daga cikin tozartar da sallah. Wasu daga cikin malamai haka suka fassara wannan aya, da haka ce aba'us salata, suna tozartar da sallah, sai suka ce ai tara kuha. Wasu suka ce abin da ake nufi sun bar sallah bi kulliya, gaba ɗayanta babu wani wanda yake sallah, sun mai da ita ba abin yi ba. Wasu malami suka ce a'a, abin da ake nufi da tozartar da sallah shi ne sukan yi sallah ɗin amma ba bisa lokacin da Allah ya ƙayyade cewa ga lokacinta na kaza, ga lokacinta na kaza, ga lokacinta na kaza, ku dinga yin ibada a waɗannan lokutan. To su ba a wannan lokacin suke ba. Wani sai tara sallah uku huɗu kafin sai ya koma gida ya ce zai je ya aikatar da wannan sallah. To wannan yana daga cikin tozartar da sallah. Da ga karmi sakaci ‘yan uwa, to Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya yi wannan to da sannu zai haɗu da masifa wadda bai taɓa jin irinta ba, ita ce wutar jahannama. Ai mala ya ce fasaufa yalqauna sharra, da sannu za su haɗu da sharri wa dalala da ɓata. Da ga ɗan adam ashe in baya sallah ya zama ɓacacce, ɗan adam idan baya sallah ya haɗu da sharri, Allah ka nesanta mu da shi. Allah ya ce wanda ba za su haɗu da wannan algayyu ba. Sannan wasu malamai sun ce algayyu shi ne wutan jahannama. Wasu malamai suka ce algayyu wani kwazazzo bore a cikin wutan jahannama, wanda in an jefa mutum a cikinsa sai ya yi gaman shekara biyar ko sama da haka yana tafiya bai iso ƙasansa ba. Kun ga ya kamata ɗan adam ya yi tsoron, ya ji tsoron haɗuwarsa da Allah, musamman ma in ya bar addini baya yi, musamman kuma ya bar sallah. Saboda dalilin ta ne Allah ya ce ɗan adam zai haɗu da wannan wuta ko wannan ramin wuta mai suna gayyu. To da haka ‘yan uwa, Allah ya raba mu da wannan waje. Allah ko ya ba mu ikon tsayawa mu yi abin da ya dace wajen kiyaye sallolinmu, mu yi su a ilimance, a aikatance, a kuma yadda ya dace. Sannan a lokacin da Allah ya ce lokacin ne ake yin su, to mu yi ta roƙon Allah ya ba mu ikon kiyaye salloli a waɗannan lokuta ɗin da aiwatar da su. Sai Allah ya ce wanda ba za su haɗu da wannan guri da ake kiran shi gayyu ba, sai illa man taba, sai wanda ya tuba. Wa amana, ya jaddada imaninsa, wa'amila amala ko wa'amila saliha ya aikata aiki mai kyau abubuwa guda nawa guda uku illa man taba sai wanda ya tuba tuba wanne iri tuba wanda yake cike da wa'ancan sharuɗa guda uku ko guda hudu idan abin da ake dan adam zai tuba a kansa hakki ne na tsakaninsa da Ubangiji to akwai sharɗi guda uku sharɗin farko mutum ya bar sakon take laifin da kake yi kana tuna girman Allah kana tuna cewa Allah ya hana to a nan take kuma sai ka daina shi sai ka aje na biyu sai ka yi nadamar aikata haka ka yi nadama me yasa ka aikata haka na uku shi ne ka ƙudurce a ranka cewa ba za ka sake aikata irin wannan laifin ba cikin abin da ya saura na rayuwarka to idan har ka yi wannan idan haƙƙi ne tsakaninka da Ubangiji to ana kyautata zaton Allah ya karɓi tubanka Allah ka yafe mana amma idan ya hada da haƙƙin wani fa yace to sai ka cika na hudu bayan ka kiyaye wa'ancan sharuɗa guda uku sai kuma ka kawo na hudu shine me ka mayarwa da wanda ka zalunce shi abin da ka zalunce shi in wani kudinsa ka cika mayar masa in wani dukiyarsa ka cika mayar masa in wani abinsa ne ya bayar ajiya ka lalata ko ka cinye ka mayar masa in kuma mutuncinsa ne ka ci je ka nemi ya yafe maka daka shi ne sharɗin tuba sannan ya ce wa amana kuma ya ci gaba da imani ai wa dawwama alal iman sannan ya dawwama akan imani bayan nan wa amila saliha sannan kuma sai ya aikata aiki mai kyau to Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljannata duk wanda suke wannan aiki lalle su ne za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'a ba za a zalunce su da wani abu ba a ciki ba abinda za a zalunce su bayan an sa su a cikin gidan aljanna za ka yan uwa mu dage mu yi ayyuka na ƙwarai waɗanda Allah zai yafe mana kurakuranmu kuma za su zama dalilin tsirarmu gobe alkiyama mate malam ya ce lakin man taba minhu ya ce sai dai duk wanda ya tuba daga cikinsu min zambihi daga zunubinsa wa amana bi rabbihi ya yi imani da ubangijinsa wa amila saliha ya aikata aiki mai kau tasdiqan li tawbatihi wanda yake nuna gaskiyan tubarsa kasa idan kace nayi imani to menene zai gaskata cewa lalle ka yi imani shine ayyukan kirki ayyukan kirki su za su tabbatar da cewa abin da ka faɗan nan gaskiya ne shi sa nan malam yace me illa man taba sai wanda ya tuba sai ce lakin man taba sai dai duk wanda ya tuba minhum daga cikinsu min zambihi daga zunubansa wa amana bi rabbihi yado kuma ya yi imani da ubangijinsa wa amila saliha ya aikata aiki mai kau tasdiqan li tawbatihi wanda aikin zai nuna gaskiyar tubarsa fa ulaika yaqbulu Allahu tawbatahu to wa'annan Allah zai karɓi tubansu bayan ya karɓi tubansu wa yadkhuluna aljannata kuma za a shigar da su gidan aljanna ma'al mu'minina tare da mu'minai ko kuma za su shiga gidan aljanna tare da sauran bayin Allah baki daya wala yunqasuna shay'an min amalihim min amalihim salihah ba za a tauye musu wani abu ba daga cikin ayyukan sunan da suka yi na ƙwarai duk aikin da nayi duk aikin da kai duk aikin da muka yi na kirki to in mutum ya mutu Allah ya karɓi tubansa ya zo zai shiga aljanna ba za a tauye masa komai ba cikin ayyukansa duk za a bashi ladan wannan ayyuka ɗin to ko ga shi ƴan uwa wajibinmu ne musamman matsayin ainihin mai waɗannan al'amura cikin addinin musulunci musamman sallah musamman matsayinta musamman kuma tawama da imani, sannan mu san tsayin matsayin waɗannan abubuwa, tuba da wama da imani da ayyuka na ƙwarai. Duk wanda ya ji binci waɗannan al'amura, to Allah ta'ala zai karɓi abin da yayi, Allah zai karɓi tubansa, kuma Allah zai shigar da shi gidan aljanna tare da sauran bayin Allah na ƙwarai, wanda Allah ɗin ya ce babu wani abin da zai tauye musu cikin abin da suka aikata na alheri. Daga shi Allah ta'ala sai mu cigaba da roƙonsa ya taimake mu wajen ba mu dama mu yi abu na kirki. Ka karanta aya ta gaba? Yawa ya ce jannatin, wannan gidan aljanna da Allah zai sa su, ya ce jannatin gidaje ne, adinin wadda yake na zama, allati wa adar rahman, wadda Allah mai rahama ya yi alƙawari. A suwa ya alƙawari? Ibadahu, ya yi wa bayinsa ainihin alƙawari. Bil gaibi, wadda aljanna gaibu ce, babu wanda ya ganta ko, amma a sanadiyar imani mun gaskata akwai ta, kuma lokaci zai zo za mu shiga in Allah ya yarda, kuma za mu ji daɗin mu a ciki. Yawwa, to Allah ya ce an tanade ta, amma annan aljanna gaibu ce, innahu kana wa'duhu ma'tiya, lallai alƙawarinsa ya kasance abin zuwa ne, zai zo duk abin da Allah ya ce wannan abin zai zo, to tabbas zai zo. Daga karmi sakaci, shi sa malam mai tafsiri ya ce jannatu khuld, ya ce aljanna ta dawwama wa iqamatin da zama da'ima har abada, wa hiya allati wa adar rahman, sai ta ce wanda Allah mai rahama ya alƙawarinta bi ibadi ga bayinsa. Bil gaibi, wadda aljannar a ɓoye take, cikin gaibu Allah ya yi wa mutane alƙawari kuma muka gaskata. ‘Yan uwa mu nemi aljanna, Allah mu dage wajen yin aikin ayyuka na alkhairi, mutum ya dage ya nemi aljanna kuma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa, ya zama da duk wata ƙofa da aka buɗe ta aikata alkhairi mu yi ƙoƙari mu jefa kanmu a ciki. Sallah mu yi ƙoƙari mu dage muna yin ta a jami’i, azumi in wannan ya wuce to mu dage muna yin azumi na nafila. Akwai nau'i daban-daban, ka samu ɗaya daga cikin nau'ukan azumin nafila ka riƙe, ya zama abin yin gadimun da'iman, za ka ga alherinsa. Daga cikin irin waɗannan nau'ukan azumi akwai azumin Litinin da Alkamis. Idan kai mai cikakken ƙoƙari ne sai ka dinga yi. Daga cikin irin waɗannan nau'ukan azumi akwai siyamu Dawud, akwai azumin annabi Dawud, wannan sai masu ƙoƙarin gaskiya. Ya annabi Dawud yake azuminsa, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, ya kasance sai azumi yau gobe ya sha ruwa, jibiya azumi gata ya sha ruwa. To amma a addini mai aka fi so, an fi son abin da za ka iya yi ka dawoma kana yi, kar ka ɗauki abin da ba za ka iya ba. Kullum a ibada ko abu na addini, to ka ɗauki abu mai sauƙi, saboda ba a so in ka ɗauki abu ka daina, ana so ranar da ka fara aikin alkhairi ya zama na za ka yi ta yin tsarin da za ka bar duniyan nan, haka aka fi so. To nau'in azumin shi kansa akwai wanda muka faɗa na annabi Dawud, to in kana da ƙoƙari, kana da jimiri, kana da haƙuri, za ka iya yinsa, babu laifi ka ɗauka. Amma dai ka sani ba a so mutum ya ɗauki wani aikin alkhairi ya yi je wata gaba kuma ya watsar ya daina yi. Manzon Allah ya ga wani sabi ya ce la taku mislu fulan, kai wane kar ka zama tamkar irin wane ba. Kana mai yuqimul laila fataraka, ya kasance yana sallan dare sai daina. Ba a so duk aikin da ka ɗauka na addini na nafila ba a so ka daina shi, so ake kullum ka ci gaba da aiwatar da irin waɗannan ayyuka ɗin, domin su ne abin da ake so. Shi ta Abdullahi ɗan Umar aka ce wata ran ya yi mafarki yana kwance, sai wasu mutum biyu suka kama shi suna tafiya da shi, da suka zo bakin gaɓar wani rami, sai kamar za su jefa shi sai ya farka a bacci. to sai mafarkin ya daure masa kai sai je wajen manzon Allah dan ya nemi ma'anan meye wannan wannan farki ma'anan wannan mafarkin to ranan an yi sallah manyan sahabbai kuma sai a tambayoyi saboda tarbiya da tabna dan Umar sai ya hakura sai ya tafi cikin gidan manzon Allah gun yar uwarsa Hafsatu sai ya fada mata abin da ya same shi yace kuma ta tambaya masa annabi shi da manzon Allah ya zo matarsa Hafsa ta ba shi labarin ta Abdullahi dan Umar ya zo nan fa ga abin da ya same shi sai manzon Allah ya ce ni'mal abdu law kana yusalli min al-layl kalmomi biyu ne kawai aka faɗa ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa law kana yusalli min al-layl kalma ta biyu ina ma yana sallah da dare wa'annan kalmomi guda biyu na manzon Allah su suka canja Abdullahi dan Umar tun daga ranar nan bai taba dare dare yayi bai sallar dare ba bai taba yi sai dai in akwai larura amma in dai lafiyar sa kalau to baya yin ne baya daina sallar dare to haka ake so mu zama duk wani aiki da ka dauka na alkhairi to karka daina yin sa ya zama bangaren rayuwarka ya zama bangaren rayuwarka matukar muna son wannan aljanna to mu dage shi sa akwai ayyuka daban-daban muna batu akan azumi akwai siyamu da'ut akwai kuma azumin mai salasatu ayyamin fi kulli shahr azumin kwana uku a kowanne wata akwai kuma mai siyamu ayyamul bayt akwai azumin fararen kwanaki 13 14 15 ga wata kowanne wata idan wa'annan kwanakin sun zo ka yi hakuri ka yi azumi a ciki to ku ga wannan sai ka dauki daya a ciki kamar wannan ya fi sauki ko duk wata ka yi azumi kwaya uku duk wata ka yi azumi kwaya uku to haka ake so da haka mu dage mu yi ayyuka masu kyau malam ya ce Allah ta'ala ya yi wa bayinsa alƙawarin wannan aljanna wadda take gaibu ne mutane ba su ganta ba ai wadar rahman biha ibadan abinda Allah madaukakin sarki mai rahama ya yi wa bayinsa alƙawari da ita kuma ita gaibu ce malam ya ce fa amanu biha amma mutane suka yi imani da aljanna walam yarawunaha ko walam yarawha ba su ga aljannar ba amma sun gaskata sun yi imani da ita da zai ce mana mu dage mu nemi aljanna don me yasa na faɗi wannan magana manzon Allah ya ce da Allah ya gina aljanna bayan ya mata duk abin da zai yi sai ya ce wa aljanna takallimi ce aljanna ki yi magana me za ki ce aljanna sai ta ce kada aflaha almu'minun mu'mine sun rabota me yasa ta faɗi wannan saboda abin da ta sani wadda Allah ya yi na ni'ima a cikinta saboda manzon Allah ya gaya maka akwai abin da me ido bai taɓa gani ba a gidan aljanna akwai abin da kunne bai taɓa ji ba a gidan aljanna akwai abin da harce bai taɓa ɗanɗana shi ba a gidan aljanna kai akwai abin da zuciyar ɗan adam ba ta taɓa tuna shi ba ma a gidan aljanna akwai shi yanzu a duniya ma ba ka je lahira ba a duniya in aka kai ka wani gida na wani mutum aka shigar da kai wani falo sai ka rikici saboda abin da za ka gani an tanada a cikin wajen to wannan abun dan abun Allah dan adam ya kwaikwaya to Allah da ya tsara abin da ko bai gani a gun wani ba fa yace in ka kiyaye abin da yake so zai sa ka a ciki ya tanada maka duk abin da kake tunani da abin da baka tunani duk Allah ya tanada shi a ciki shi sa Allah ya ce ke aljanna me zaki ce sai ce kada abla al mu'minun mu'minin sun rabota to te ya ake zama mu'mini da farko sai ka shiga musulunci na biyu sai kai imani to imanin kuma sai an samu abin da zai ta gina shi ya ta gina shi ya ta gina shi har ya burin kasa ya tabbata cikin zuciyarka ta ko ina kuma shi sa Allah ta'ala a cikin suratu Ibrahim ko kuma Ra'adi ya bada misali da kalmar la ilaha illallah in har ta tabbata a jikin dan adam to ga amfanin ta Allah ce wa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha Allah ya ce Allah ya buga misali da wata kalma yace kaman wata bishiya ce wannan bishiyan asluha sabitu jijiyoyin ta su tabbata a cikin ƙasa wa far'uha fis sama reshen ta kuma sun yadu a sama menene mana kalmar shahada sai ta zo ta shiga cikin zuciyar dan adam sai ta tabbata a ciki to me ke tabbatar da kalmar shahada a zuciyar dan adam shine ayyukan kirki shi sa a can baya malam yace mana me sai mutun yayi aiki wannan aiki tasdiqan li tawbatihi wanda yake gaskata tubansa ga Allah to aikin da dan adam zai shine aikin da zai gaskata ainihin imaninka shi sa al-Imam Shafi'i yazo zai fassara illa alladhina amanu sai ce wannan imani al-imanu al-mabniyun ala al-ilm sai ce wa amilus salihat sai ce shi al-amalus salih dalilun ala sihhatil iman shi ne wanda yake nuna maka dalili na ingancin imaninka dan haka yanzu idan ka ce kai imani to ba za mu tabbatar da ingancin imaninka ba har imanin ya tabbata har ya burin kasa ya bi dukkan gabobin jikinka ba idan babu aiki so dole ɗan uwa mu dage da yin ayyuka na alkhairi duk wani abin da ka san in kai shi Allah yana so to kar ka yi wasa da shi abu na farko su ne wajibai kar ka yi wasa da abin da Allah ya ce maka wajibi ne a kanka duk abin da aka ce wannan abin wajibi ne to ka yi kokari iya bakin kokarinka ka kiyaye shi kuma ka yawaita ayyuka na me na nafilfili mutum ya dage ya yawaita ayyuka da nafilfili domin su ne za su ganganta su taru sai su tara maka lada mai ɗumbin yawa kun ga idan mutum ya tsaya da yi wannan ba to shi kenan shi sa Allah ya ce jannati adni Allah zai shigar da su gidajen aljanna na dawwama ai jannatu khuludin gidan aljanna na dawwama wa iqamatin da zama da'ima har abada daimun da'iman kana nan wa hiya allati wa'ada ar-rahmanu biha ibada ita ce aljannan nan da Allah ya yi wa bayinsa ainihin alkawari bil gaibi ce a dalilin wannan fa amanu biya sai suka yi imani da cewa aljannan tana nan wa lam yarauha amma ba su ganta ba inna wa'adallahi lalle alkawarin Allah li ibadihi ga bayinsa bi hadhihi aljanna da wannan gidan aljanna da yace ya ba su atin mai zuwa ne shi sai yace ma'atiya mai zuwa ne ai atin la mahalat babu abin da zai hana zuwa lokacin da dan adam zai haɗu da gidan aljanna akwai lokaci na musamman da Allah ya aji in lokacin yayi to dan adam zai je ya sadu da Allah kuma zai shiga gidan aljanna kuma gidan aljanna duk abin da kake tsammani na jin daɗi da wanda baka tsammani akwai shi a ciki shi sa da a ce za mu fara da jawabi mu koma cikin alkur'ani wani surori daban-daban da za ku ci zaka ji yanzu misalin ka shiga cikin sokin kamar zaka irin inda Allah ya ce akwai kaza akwai inuwa shimfiɗaɗɗiya akwai ayaba akwai kaza akwai ruwa a cikin kofi na karau akwai kaza akwai kaza akwai gadaje da ake musu shimfidi wanda ake ganin su da mata a cikin su wanda matan ma daya rakun juna ne babu wanda ta gota shekaru haka haka baka su ƴan mata wanda suke tsakiyar gayar mai sha'awar su haka za a yi su za a bai wa mutum da kashi ya kamata dan adam ya dage mutanen da suka san aljanna din suka yi mata kyakkyawar fahimta ba ku ji Allah ya ba mu labarin su ba a can cikin suratul al-hata alal insani inu min ad-dari lam yakun shay'an mazkura a zaga karanta Allah ya ba mu labarin mutane suna cewa innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura me yasa suke wannan aikin alkhairi inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira amma da suke aiki me Allah ce fa qahumullahu sharra zalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqina fiha ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wa la zamharira da ka mutu ya dage yayi aiki na alkhairi ya dage yayi abincin ci Allah da kansa yace man amila salihan fali nafsihi karka dauka dan ana ta cewa kai abin kirki a wani zaka yi a'a a iyakan ga kai Allah yace duk wanda ya aikata aiki mai kyau yayi wa kansa wa man asaa fa alaiha wanda ya munana kuma ya munana wa kansa duk zaka mu dage mu abin kirki to duk wanda ya shiga aljanna Allah yace mai la yasma'una biha ko
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
Allah ya ce idan ƴan aljanna sun shiga la yasma'una fiha lagawan a cikin gidan aljanna ba sa jin wani abu na wasa lagaw wani wasa na wasa babu shi illa salamu sai dai aminci kawai mutum zai dinga jin aminci aminci Allah ya ce walahum rizqu kuma Allah zai ba su abincinsu da arzikinsu fiha a cikin gidan aljanna bukratan da safe wa ashiyan da yammaci Allah zai dinga ba su duk abin da suke so duk abin da kake so aljanna fa ƴan uwa wallahi ba abin da yake ta dadi abin da yafi aljanna dadi menene yaddar Allah bayan shi sai ganin ubangiji amma ba wannan ba abin da yake aljanna dadi don me yasa Allah ta'ala ya ce qutufuha daniya abinda za a tsinka na ƴaƴan itatuwa na gidan aljanna kusa suke da mai da ɗan aljanna Allah ya ji kan Malam Abubakar kuma a tafsirin Saratul Azhan yace da Allah yace qutufuha daniya sai ce abinda ake nufi lil qa'id wal qa'im wal muttaji yace da Allah yace abin tsinkan ta yana kusa sai ce ga wanda yake tsaye in kana tsaye ma za ka tsinka wal qa'id da wanda yake zaune wal muttaji da ma wanda yake shingida haka ita can aljanna sai ya karkato ya ce ka tsinke ni ai ka gama wahala ko a duniya ka gama wahala da haka abincin daɗi sai zo duk abin da kake so abin da ka sani yanzu ina da ƴaƴan itatuwa akwai iya wanda ka sani ko to an gaje can za ka ga wanda baka taɓa ganin su ba baka taɓa jin su ba kuma ko duniya Allah ya kai ka wata ƙasa za ka ga ƴaƴan itatuwar da baka taɓa ganin irinsu kuma an kai da ce ka ci ka ji daɗin su to wannan sai ka shiga aljanna za a baka abubuwa na jin daɗi wanda ranka bai taɓa gani ba ƴaƴan itatuwa shi yasa Allah ya ce qutufuha daniya abin tsinka a gidan aljanna wanda ɗan adam zai ci yace kusa yake da ɗan aljanna in a kwance kake ma sai ka ce reshen bishiya ayaba ta dan sako dan wannan kabura na ciki soko sandarki wannan nonon nata ce to cire guda ɗaya samu a baki na sai ta sa ha usai ya ji dadi sai ka dage eh akwai dadi amma sai mutu ya yi kokari ko Allah ka ba mu haƙuri Allah ka ba mu juriya Allah ka hore mana ayyukan kirki ka san duk abin ka kana yi sai Allah ya hore maka to duk abin da kaga ake na alkhairi bayan kana yi kuma ka ci gaba da roƙon Allah ya hore maka shi ya kuma tsarkake maka ayyukan ka ya zama kana yi don Allah to sai ga irin wannan dadi da wannan ni'ima cikin sauki zaka same su Allah ya ce to ba za su ci koi ba ai la yasma'u ahlul jannati fiha kalaman batilan dan aljanna ba sa jin wani zance na barna a cikin gidansa lakin yasma'una salaman sai dai kawai suna jin aminci aminci wannan salama din me tahiyatul lahu sai ce gaisuwa da yan aljanna ita ce gaisuwa da yan aljanna alqur'ani wurare da dama Allah ya faɗa mana kalman salam ita ce gaisuwa ta yan aljanna can cikin rada yace jannatin ko yadda kuluna wa man salaha min aba'in wa zurriyatin ko wa azwajin wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin da suke ce musu salamun alaikum bima safartum fa ni'ma uqbad da kage ya kamata mu dage mai aikin kirki gashi ana yace me la yasma'una fiha lagwan illa salaman walahum rizquhum bukratan wa ashiya kage dan adam ya kamata ya dage kokari sai mun yi kokari ɗan uwa da haka waɗannan ayoyi sun ba mu labarin annabawa da irin kokarin da suka yi da ko matsayin da Allah ya ba su don Allah a ƙarshe cewa yake ula'ikal ladina an'ama Allahu alaihim ko to Allah ya riga musu ni'ima to mu kuma da ake ba mu wannan labarin so ake mu kwaikwaye su don mu ma mu samu irin wancan ni'ima ba wai ana ba mu waɗannan labaran ba ne kawai don mu ja kawai a'a so ake mun ci abin da su kai to mu kwaikwaye su don me yasa za mu kwaikwaye su sai ake gaya mana ga dalilai wannan gidan aljanna ɗin in mutum ya shiga cikin aminci ba abin da zai ji gaisuwa ta yin aljanna sai dai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ba abin da za ka ci ba wata mummunar magana shi yasa ya ce la yasma'u ahlul janna yan aljanna ba sa ji fiha a cikin ta kalaman batilan magana ta barna lakin yasma'una salaman sai dai suna jin kalma ta aminci tahiyatan lahum ita kuma gaisuwa ce a gare su walahum rizquhum fiha kuma suna da arzikin su a cikin gidan aljanna min at'ami na abinci wa sharab da abin sha da'iman har abada babu abin da zai kauce kullama sha'u duk lokacin da suka so sabahan da safe ne wa masa'an ko da yamma duk lokacin da kake so kana sha'awa zaka ci zaka sha kuma aljanna dan ka ci ka sha ba babu mai babu kashi bana da zaka ci cikin gare ci kai ka shiga ban daki babu shi in ka ci wani abu kawai sai ka dan yi gumi shikenan babu wani wahala a ciki da ka ya kamata dan adam ya yi kokari dan ya samu wannan aljanna din Allah ka sa muna da rabo a ciki shi sa malai yace kullama sha'u duk lokacin da suke sha'awa suna son su ci wani abu sabahan da safe ne au masa'an ko da yamma ne fa huwa ghayru mahsur ba abun tare musu bane ba iyakance musu ba ba a tare musu su ba wala muhaddad ba kuma iyakance musu ba ba ce ga iya abin da zaka ci ba ba ce ga iya lokacin da zaka ci ba babu Allah ce tilkal jannatu wacce ce aljanna allati nurisu wadda zamu bayar da ita ko zamu gadar da ita min ibadina wasu daga cikin bayanmu ba kowa bane shi sa yazo da min tab'idiyya min ta bangare ashe ba kowa ne cikin bayan Allah zai shiga aljanna ba sai haka wasu ba za su shiga ba, Allah ya sa mu cikin su, Allah ya sa mu muna cikin wanda za su shiga aljanna. Ko wallahi mutum ya dage, mutum ya dage dan manzon Allah da ya faɗi wani hadisi cikin sahabbai hankalinsu ya tashi, yace cikin mutum dubu mutum ɗaya ne zai shiga aljanna, mutum 999 'yan wuta ne. Daga ya kamata ka dage ko samu wani hadisi ya jujuwa ma juju da sauran halittu, to a cikinsu ne za a taro dun sauran karka ƙorata. Samar ya kamata mutum ya yi mai ya girgije sosai ko ya tsaya ya yi ayyuka na alkhairi saboda ya dace cikin wanda za a musu gadon wannan gida na aljanna. Allah ka sa muna cikinsu. Daga ya ce nurisu min ibadina, za mu gadar da ita da wasu daga cikin bayinmu. Su wa'annan bayi da za a gadar musu menene siffa? Sai ce man kana taqiya, wanda ya kasance mai kiyaye dokokin Allah shine taqwa. Saka sai mu je mu ta kiyaye dokokin Allah ɗan uwa. Duk abin da Allah ya ce babu kyau mu nesanta kanmu da shi, duk abin da aka ce Allah ya yi tsawa to mu guje masa wannan abu, mu guji ha'inci, mu guji cin amana, mu guji zalunci, mu guji dukkan abin da Allah ya haramta kuma sa'o ko mu kankantarsa mu nesanta kanmu da yinsa. Domin su ne abubuwan da za a tattara a kama mutum. To sharɗi ko siffa ta mai shiga aljanna sai wanda ya zama taqi, bai tsoron Allah, bai kiyaye dokokin Allah. Ai Allah malam mai tafsir ya ce tilkal jannatu, wacce ita ce aljannacin almosufa, wadda aka siffanta ta bi tilkas sifat, da wa'ancan sifofi atlahi allatiya nuritwa, wadda za mu gadar da ita wa nutsiha mu ba da ita ibadana bayina almuttaqina, masu tsoron Allah. Ba kowa za a yi ba, ba a biwa ba. To ta yaya ake gane mai tsoron Allah? Malamin tafsir ya ce bimtisalil amma bimtisalil awamirina, ta wajen kokarin musalta umarce umarcen mu. Duk abin da Allah ta'ala ya yi umarninsa to ya zama ana ganin ka kana kokarin aiwatar da wannan aiki. Duk abin da Allah ya hana a ganka kana kokarin nesanta kanka da shi. Shi yasa ya ce bimtisali awamirina wa jinabi nawahina, wanda za su gaji wannan aljanna su ne masu musanta umarninmu da kuma nesantan abin da muka hana. Duk abin da muka hana to suna nesanta kansu da shi. So da haka ‘yan uwa, mutum ya yi ƙoƙarin nesanta kansa da dukkan abin da Allah ya haramta masa kuma ya hana shi. Wannan zai zama dalilin da ɗan adam zai iya samun wancan gidan aljanna. Allah ya datar da mu.
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
الله مدوكين سركي sai ka mana wani bujurowa da aka shigo da wata magana aka ce wa ma natanzalu illa bi amri rabbika. Wannan magana an juya ta zuwa ga mala'iku cewa su mala'iku ba sa sakowa a wannan duniya sai da umarnin Allah ta'ala. Shi Allah shi yake sanin abin da ke damacinsu da abin da ke hagunsu, da abin da ke gabansu da abin da ke bayansu. Kuma kana rabbuka nasiya, kuma ubangijinka bai zama mai mantuwa ba. Ai kul ya Jibril, ka faɗa masa ya kai Jibril li Muhammad, ka faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma natanzalu, mu mala'iku ba ma sakuwa. Ai nahnu almala'ikatu, mu mala'iku ba ma sakuwa mina sama'i daga sama ila al-ardi zuwa duniya illa bi amri rabbika lana, sai da umarnin ubangijinka a gare mu. lahu ma baina aidina, duk abin da ke gaban mu na sani, wa ma khalfana, da abin da ke bayan mu na sani, min ma yastaqbilu min amri al-akhira, abin da ke zuwa na al'amarin lahira shine abin da ke gaban mu, ko abin da ke bayan mu shine a halicci mutum a haife shi ya rayu shikenan, abin da zai zo gaba kuma shine bayan ya mutu akwai al-qiyama. To abin da yazo na baya da abin da yake gaba duka wannan babu ainihin iko mala'iku a ciki, iko ne na Allah, daga Allah da yake da wannan iko ya cancanci abota masa. Wa ma kalfana, da abin da ke bayan mu mimman maza cikin abin da ya shude min ad-dunya, na duniya, wa ma bayna ad-dunya, wa ma ko kuma bayna ad-dunya wal akhira, da kuma abin da ke tsakanin duniya da lahira, duka wa'annan na Allah ne. Falahul amru kullu, daga dukkan al'amari a cikin wa'annan bangarori na Allah ne baki daya. Fi zamani, a kowane zamani, wa makanin, da kowane waje, Allah shike da iko. Wa ma kana rabbuka nasiyan, ubangijinka bai zo mai mantuwa ba, li shay'in, ga wani abu, min al-ashiya'i, cikin al'amura, babu wani abin da Allah ya halitta a ce ya manta da shi, babu shi. Duk abin da Allah ya halicce shi a duniyan nan Allah yana sane da shi, ya san yawansa, ya san kowane ne, ya san kuma hikimar da yasa ya halicce shi, da duk abin da ka gani Allah yana da hikima wajen halitta shi, ba haka kawai Allah ya yi abin ba. Yace shine rabbu samawati, ko shine ubangijin sammai, wal ardi, da ubangijin kasai, wa ma bainahuma, shine kuma ubangijin abin da ke tsakanin sama da ƙasa. To in har kun fahimci wannan, sai ce fa abuduhu, to ku bauta masa ba, ku tsaya ku bauta wannan Allah. Wastabir li ibadati, kuma ku yi haƙuri, ku juriya, ku jajirce wajen bautarsa. Sai Allah ya tambaya, hal ta'lamu lahu samia, ku taɓa jin wanda wannan aka ambace shi Allah? Ku taɓa jin mai wannan suna? Babu. Allah shi kaɗai shike shine wannan. Ai fa huwa Allahu rabbus samawati wal ard, shine Allah ubangijin sammai da ƙasa, wa ma bainahuma, da abin da ke tsakanin sama da ƙasa. Wa malikun zalika kullu, kuma shine mamallakin waɗannan abubuwan dukkansu. Khaliquhu, kuma shine malikinsu. Mudabbiru, kuma shine mai jujjuya al'amuransu. Fa abuduhu, wadaw, to daga ku bauta masa shi kadai. Ayyuhan nabiy, ya kai wannan annabi. Wasbir ala da'ati, kai hakuri a bisa yi masa biyayya. Anta, kai, wa man ittaba'aka, duk wanda ya bi ka. Daga mu da muka ce muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to mu ma wannan aya tana magana da mu, ko mu yi haƙuri wajen yi wa Allah da'a, mu bauta masa shi kadai, sannan mu yi haƙuri wajen yi masa da'a. Laysa kamithlihi shay'un, yace bai da makamanci, babu wani abu da ya kama da Allah. Fi zatihi, a cikin zatinsa, wa asma'ihi, da sunayensa, wa sifatihi, da sifofinsa, wa af'alihi, da ayyukansa, babu wanda ya isa aiki irin na Allah. Ko akwai? Sai su Ellen Max ne suka ce za su fada, ko suke iwa matar roba, ko wannan shaidanci ne don su halakar da halakaku. Amma mai hankali mai haɗa shi da wata zatar roba.